Allah. Muna cikin suratul Najiat wanda muka ce wannan sura tana magana akan yiwuwar tashin alkiyama, sannan kuma tana mayar da martani ne da waɗanda suke ganin cewa ba za ta yiwu ba bayan dan Adam ya mutu an binne shi a ƙasa ya tsake, a ce kuma Allah ya sake tashin sa dan yayi masa hisabi. Saboda haka suna ganin wannan wani abu ne da ba zai yiwu ba, wani abu ne da ba zai faru ba. To shi ne Allah madaukakin sarki yake mayar musu da martani ta hanyar faɗar hujjoji wanda idan su yake gani, kuma hujjoji waɗanda ba za su iya mutunsu ba, ba za su iya mutunta su ba. Ubangiji madaukakin sarki yace a antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaha, shin ku ne kuka fi tsananin wahalar halitta ko kuma sama ce banaha wanda shi ne ya gina ta, rafa'a samkaha ya ɗaukaka rufinta, fasawaha sa'annan ya daidaita ta, wa aghtasha laylaha sa'annan ya dufantar da daranta, wa akhraja duhaha kuma ya fitar da hasken hantsinta, wal arda ba'da zalika dahaha ita kuma ƙasa bayan haka dahaha ya shimfiɗa ta, akhraja minha ma'aha wa mar'aha ya fitar da ruwanta da makiyayarta da gare ta, wal jibala arsaha kuma duwar wasu ya kakkafa su, mata'an lakum wa li'an'amikum domin jin daɗi gare ku, domin amfani gare ku da kuma dabbobinku. Wannan hujja ce Ubangiji madaukakin sarki yake faɗa wa mushrikai masu musu da cewa akwai tashin alkiyama. Ubangiji yana gaya musu hujja ta hankali, abinda suke gani gashi nan a kullum suna ganin shi yana da haihuwa, wanda shi karan kansa hujja ce da take nuna gaskiyar yiwuwar tashin mutum bayan mutuwarsa. Ubangiji yace a antum ashaddu khalqan an as-samaa'u banaha, shin ku ne kuka fi tsananin wahalar halitta ko kuma sama? Wannan shine as-su'al ko al-istifham at-taqriri. Ubangiji ya faɗi wannan domin babu abin da za su iya mutawa a ciki. Shin ku ne halittar ku ta fi wahala ko kuma halittar sama? Babu shakka ɗan Adam halitta ce mai rauni idan aka kwatanta ta da halittar sama. Wa khuliqal insanu da'ifa, idan aka haɗa ta da halittar sama, halittar ɗan Adam wata halitta ce mai sauƙi, sannan kuma mai rauni, sannan kuma ƙanƙanuwa, duba da yadda halittar sama take. To babu wanda ya isa ya ce halittarsa ta fi wahala ko ta fi tsananin wahala sama da halittar sama, babu wanda zai iya musanta wannan. Don haka Ubangiji sai ya bar tambayar ba tare da bada amsa ta ba, don amsar ta sananniya ce a gurin kowa. Shi yasa ba sai an ba ka amsa ba, shi yasa ake ce mata al-istifham at-taqriri, wato tambayar da ba ta buƙatar amsa, tambaya ce wacce kowa idan ya ji dole ya sadu da ya risala, ya miƙa wuya ya yadda da cewa haka abin yake. Babu shakka halittar sama da ƙasa sun fi girma sama da halittar mutum, kamar yadda Allah ce la khalqu as-samawati wal ardi akbaru min khalqi an-nas walakin aktharu an-nasi la ya'lamun, lalle halittar sammai da ƙasa akbaru min khalqi an-nas, ta fi girma sama da halittar mutane. Allah ce walakin aktharu an-nasi la ya'lamun, sai dai yawa-yawancin mutane ba su san haka ba. Haka nan Ubangiji madaukakin sarki a cikin suratul yasin a ƙarshen ta yana cewa awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaqul alim, ashe yanzu wanda ya halicci sammai da ƙasa ba zai zama mai iko ba na ya halicci wasu kwatankwatun ku? Bala, zai zama mai iko ne babu shakka. Wa huwa al-khallaqul alim, shine mai halitta kuma shine mai cikakken sani. Don haka babu wanda zai musanta cewa halittar sama da ƙasa ita ce su suka fi girma sama da halittar mutum. To har idan Allah madaukakin sarki zai halicci sama, zai halicci ƙasa, to yaya kuma za a ce ba zai iya dawo da mutum bayan mutuwarsa ba? Wannan magana ce da ta saba wa hujja ta hankali, wanda kuma gata nan suna kallonta. Ubangiji ya ce banaha, Ubangiji shi ya gina sama, sai ya fassara ginin da ya yi wa sama, rafa'a samtaha ya ɗaukaka rufinta. Ubangiji ya ɗaukaka rufin sama ba tare da an sanya wani sirki ko wata fila ko wani ginshiƙi ya tokare shi ba. Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha, shine wanda ya daukaka sama wanda kuna ganin ta gata nan bi ghairi amadin ba tare da wasu gishikai ba shikakai wadanda suka tokare ta ubangiji shi ya daukaka ta sannan kuma ya daidaita halittarta sannan kuma ya sanya saurari a cikin ta domin su zama kulliya sannan kuma su zama masu haska ta kararin samaniya sannan kuma su zama rujuman lishayafi ababen jifan shaitani ubangiji duk yayi wannan da ikon sa da cikakkiyar kudurar sa wanda yayi wannan babu shakka halittar dan adam ko sake maimaita halittar dan adam bayan mutuwar sa bayan rubigewar sa wannan abu ne mai sauki a gurin sa yace rafa'a samsaha ya daukaka rubinta fasawaha sannan ya daidaita ta ubangiji madaukakin sarki ya daukaka rufin sama akwai asar da aka ruwaito suka cewa babu wani hadisi sahihi ingantacce akwai hadithul awal wanda bai inganta ba wanda yake faɗa tsagarar da take tsakanin sama a tsakanin ƙasa da sama ta farko da kuma tsagarar da ke tsakanin sama ta farko da sama ta biyu haka nan tsagarar da take tsakanin sama ta biyu da sama ta uku har zuwa ƙarshe da kuma maganar kaurin kowace samaniya to akwai wasu asar da aka ruwaito wadanda suke nuna cewa tsagarar da ke tsakanin sama da ƙasa wanda tafiyar shekara 500 tafiyar shekara 500 haka nan kaurin sama wato kaurin ta kawai tafiyar shekara 500 ne sannan sama ta farko zuwa sama ta biyu tafiyar shekara 500 wasu suka ce wannan shine taswira din da ake nufi fasawa ya daidaita halittar wato halittar duk gaba ɗaya ta zama daidai wa daida yadda sama ta ɗaya take a halitta haka nan ta biyu take ita ma a halitta haka nan ta uku take a halitta wasu kuma suka ce a nan ubangiji yana maganar sama da muke gani wato wannan ta kurkuta da mu as-sama'u a nan ana nufin saman da muke gani ba ana nufin jinsin samawati ba ana nufin ita wannan saman da muke gani ubangiji ya daidaita ta ta hanyar ɗaukaka ta da kuma sanya taurari a cikinta da kuma sanya rana da wata waɗanda muke ganin su a cikinta abinda ya kamata a sani cewa da rana da wata da taurari duk sauran halittu waɗanda suke muke ganin su a sararin samaniya ba damfare suke da ita kanta saman ba idan iyaka su ma a sama suke domin a sama da mu suke kullu ma alaka fa huwa sama'u duk abin da yake sama da kai to saman kai to in an ce sama a lokaci ana nufin abin da yake sama da mu ba ana nufin ita samaniyar kanta ba da haka za a iya cewa rana da wata suna sama domin suna sama mu suna wato farfajiyar sararin samaniya amma ba damfare suke da ita saman ba ita kuma saman wani abu ne wanda yake jiki ne shi yasa ya zo a cikin hadithul isra hadithul mi'raj lokacin da mala'ika jibril ya tafi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke keta sararin samaniya suke sama to za a tsaye da shi ya nemi a tambaye shi wane ne yake jibril sai akwai wani tare da kai yace akwai muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ce an aika masa ne ya zo sai an aika masa thumma yuftahu lahu kaga kenan a ce wani abu ne jiki yana da kofa akan bude kofofinsa shi yasa a cikin a cikin suratul naba wa futihat as-samaa fa kanat abwaaba aka bubbuɗe kofofin sama kaga a ce kana da kofofi kuma ana bude su ana rufe su haka ita ma sama gini ne wani jiki ne da ubangiji ya halitta irin halittar da ya ga dama ya yi mata wanda ba lalle ne mu a kwakwalwar mu ta dan adam ba mu iya zartar irin yadda halitta take amma dai a bisai da ayoyi duk suna nuna cewa halitta ce wacce take jiki ce kuma akwai lokacin da za ta tsage wannan halitta yawma tatafaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila kaga kenan sama za ta iya tsagewa wanda bai yana nuna cewa maka jiki ne giri ne ba wani abu ne haka kamar iska ubangiji yace rafa'a samsaha fatawaha wa aghtasa laylaha yadufantar da daranta wa akhraja duhaha kuma ya fitar da hasken hantsinta to ubangiji madaukakin sarki shine ya fitar da wato ya sanya duhu a wannan daren a wannan samaniya haka nan kuma ya sanya haske an jingina duhun da haske zuwa ga sama domin sababin faruwar duhun da sababin faruwar hasken duka da sama ne. A yadda muke gani hudowar rana daga gabas shine yake haifar da haske, haka nan boyuwar rana daga yamma shi yake haifar da duhu. Saboda haka duk wani abu ne wanda muke ganin shi a samaniya yasa sai aka jingina duhun da hasken gaba ɗaya zuwa ga sama, domin abubuwan da suke haska samu ko kuma samuwarsu da rashin samuwarsu ke haifar da haske da duhu a sama suke. Da sai sa aka ce lailaha, sannan aka ce duhaha, daranta da kuma hantsinta. Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya faɗi waɗannan lokuta guda biyu domin su ne suke kai kawo ga ɗan adam. Zai ga dare, zai ga kuma ga haske, zai ga dare, zai ga rana, waɗanda abubuwa ne da kullum suke maimaituwa ga ɗan adam. Kuma Ubangiji shi yayi wannan ɗin su zama aya, amma saboda yawan maimaituwar ɗan adam yana ganin su yau da gobe sai ba su zama abin mamaki a gurinsa ba. To Alƙur'ani sai yake wato raya wannan shu'uri a jikin zuciya. Ya kamata zuciya ta riƙa ganin waɗannan abubuwa ayoyi ne fa daga ayoyin Allah, waɗanda suke nuna gagarumar ƙudurar Allah, wanda suke nuna yiwuwar ko menene yake zai yi. Daga ciki akwai tashin mutane bayan mutuwar. Haka ɗan adam yana ganin faruwar wato hudowar rana da faɗuwarta, wato samuwar dare da kuma samuwar hasken rana, amma yakan manta da cewa su kansu waɗannan abubuwa ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah waɗanda suke nuna gagarumar ƙudurar Allah. To Alƙur'ani har kullum yana farkar da wannan shu'uri da yake yin wato yake daskarewa a cikin zuciyar ɗan adam, saboda maimaituwar abu, duk abin da yake maimaituwa yau da gobe ba ka ganin, ba ka ganin mamakin sa. Kila karan farko da za ka gani sai kai mamaki, amma yau da gobe, yau da gobe sai ka kai ka daina jin ma wani abun mamaki. Wannan kuma ɗabi'a ce ta ɗan adam. Za ka ga hatta abubuwan da muke ta'amuli da su a karan farko in suka bayyana sai ka ga mutum yana mamaki, yanzu ashe ta haka za a iya kaza. Kamar misali a ce a yanar gizo gizo lokacin da ta bayyana, mutum yana ɗakinsa yana kwance kan gadonsa, zai iya wato yawo a cikin duniya ya shiga duk inda yake so, ya shiga ƙasashe, ya shiga gidajen ma mutane, ya shiga ofisoshi, ya shiga kamfanin nuka, duk yana zaune a ɗakinsa, ya shiga kamfani a China, ya shiga kamfani a Rasha, a Amerika, a Japan, a ko'ina ne ta hanyar kwamfutar sa yana kwance a ɗakinsa. Farkon karo wa cikin ɗan adam zai yi mamaki ya hakan ta yiwu, amma saboda yau da gobe, yau da gobe, yau da gobe har ma amma daina ganin wani abu ne mai ban mamaki. Ta a in a kwamfuta ya gani, a intanet ya gani, a kaza ya gani, ya zama shay'un ma'lum. To abin da ɗan adam ya saba gani baya wato jin mamakin sa sabanin abin da ya gani a karan farko. To a Alƙur'ani yana son har kullun ya zama ta zama zuciya, wato zuciyar mu ta zama a farke take, a raye take, kana hango ƙudurar Ubangiji a cikin ayyukan da yayi waɗanda babu kuma mai irin su sai shi. To aka qasa laylaha wa akhraja duhaha, sai to wal arda ba'da zalika duhaha, sannan kasa bayan haka sai ya shimfiɗa ta. Sai Ubangiji ya fassara shimfiɗa ƙasa ɗin da cewa akhraja minha ma'aha, ya fitar da ruwanta daga cikinta, wa mar'aha, da makiyayarta. To wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke nuna cewa an halicci ƙasa kafin a halicci sama, wato sai da aka halicci ƙasa sannan kuma aka zo aka yi halittar sama, illa iyaka an shimfiɗa ƙasar bayan halittar sama. Wato an halicce ka ba tare da an shimfiɗa ta ba, shimfiɗawar shi ne akhraja minha ma'aha wa mar'aha, daga baya aka yi. Allah maɗaukakin sarki yana faɗa a cikin suratul baqara, huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in alim. Ubangiji yake cewa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, shine ya halitta muku abin da yake cikin ƙasa gaba daya. Thumma istawa ila as-sama'i, sannan ya daidaita wato ya nufi sama. Fasawwahunna sab'a samawat, sannan ya daidaita su suka zama sammai bakwai. Kaga a wannan ayar Ubangiji ya yi amfani da kalmar summa, wacce a larabci malamai suke cewa ta dubu ala tarahi, wato tana nuna wannan abin da yake bayan summa ɗin ya zo bayan faruwar abin da yake gabaninta. Ubangiji maɗaukakin sarki ya halicci ƙasa da abin da yake cikinta gaba ɗaya, summa istawa ila as-sama'i, sannan sai ya nufi sama, fasawwahunna, ya daidaita su. Kaga kenan halittar ƙasa ita ce ta fara kowa kana, sannan kamar yadda Allah ya faɗi summa, sannan ubangiji ya nufi sama ita kuma ya daidaita ta ya halicce ta. Haka nan a cikin suratul sajda Allah madaukakin sarki yana cewa kula innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فسواهن سبع سماوات فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم. Ubangiji madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi yana nuna halittar da yayi ta sama da ƙasa da kuma kwanakin da yayi cikin halittar su. Yace qul innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn shin ku yanzu za ku kafirce ma wanda ya halicci ƙasa a kwana biyu wa taj'aluna lahu andada ku rika sanya masa kishiyoyi dalika rabbul alamin wannan shine ba ubangijin duniya duka. Ya halicci ƙasa fi yawmayn a cikin kwanaki guda biyu sannan ya ce waja'ala fiha rawasiya min fawqiha sannan ya sanya wato duwar wasu kafaffu a samanta wanda za su rike ta wa baraka fiha ya albarkace ta wa qaddara fiha aqwataha sannan ya qaddara wato abincin da za ta kunsa gaba daya tun daga halittar ta zuwa ta kiyama fi arba'ati ayyam a cikin sukan kwanaki hudu wato in ka hada da biyu sannan wasu biyu za su mahudu cikin arba'ati ayyam ay fi tamami arba'ati ayyam kila abin da ake nufi ba wai an yi waɗannan kuma cikin kwanaki hudu ba a fi tamami arba'ati ayyam cikin kwana biyu in ka hada da biyun farko sun zama hudu. Ubangiji madaukakin sarki ce thumma tawa ila sama'i fasawahunna sab'atan thumma tawa ila sama'i wa hiya dukhanun sannan ubangiji ya nufi sama وهي دخان الهال كان هياكي وتلوك ثم تزم سمضة جنانيات ومدين المكتب بيان رسي سمى جنانيات دقوه بنتا لوك تلكوه هياكي فقال لها وللأرض اطيا طوعا أو كرها قال سأتينا طائي يتي دا سمى دا كاكا دبت زوك ويمن بيايا كنا سوكو بقوة ودذاك فوق مسيلة سوكا سأتينا طائي أعظام ذو بيسا مناسو وبيسا تيلة لا التي فقضاهن سبع سماوات في يومين فأبنجدي يزر سرك هل السرسو فتغم سمي بقل حسكم قانكي بي كذا انك هذا قاناش دكينا فكذا وانا آية سنة انا سيدة اكا هل السرسة سنة اكا هل السرسة إلا ايا كا آية سيسا نونا بايا ان هل السرسة سي اكا فكما اكا هل السرسة ابو وان تقول سا هنا وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها aga ayar ce tunan an halicci kasa sai kuma aka zo aka kaddara abubuwan da za ta kunsa na abinci aka sanya duwar wasu kanta wanda za su kafe ta sulike ta kada ta rika girgizi da waɗanda suke kanta a cikin cikon kwanaki hudu sannan da gaba aka zo aka halicci sammai a kwana a cikin kwanaki biyu a nan Allah madaukakin sarki ya nuna mana halittar kasa sannan halittar sama sannan bayan an halicci sama sai kuma aka shimfiɗa ƙasa kenan bayan an halicce ta ba a shimfiɗa ta ba shimfiɗa ta ɗin nan shine sanya duwar wasun nan a kafa su a cikinta sannan a ƙaddara ruwan da zai gudana a kanta da abincin da za ta kunsa da tsirran da za ta fitar da ma'adanan da za ta fitar da wato dukkan wasu abubuwa da za ta kunsa na amfanin ɗan adam wanda suke ƙarƙashinta ubangiji ya yi su daga baya bayan halittar sama shine abinda wannan aya take nunawa. To wannan shine abin da galibin malaman tafsiri suka tafi a kansa cewa an halicce ƙasa sannan kuma daga baya aka halicce sama duk da cewa wasu daga cikin malaman tafsirin sun saba ma wannan ra'ayi to suna ganin an fara halittar sama ne sannan aka halicce ƙasa kamar Qatada da Muqatil wanda suna ganin cewa an fara halittar sama ne sannan aka halicce abin nan sama sannan aka halicce ƙasa amma mafi yawanci malaman tafsiri daga cikin Abdullahi dan Abbas daga ciki akwai Abdullahi dan Abbas wani ya tambaye shi cewa ya abin da yake tambaye shi ya zai ya hada wannan ayar da take cikin suratul Nazi'at wannan da muke karanta wal ardu ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha da kuma ayar da take cikin suratul Sajda ya zai yi hada su dan ayar da suke cikin sunan sajira kamar tana nuna cewa da aka halicci kasa sai da aka shimfida duk abin da yake cikin ta sannan kuma aka halicci sama amma a wannan ayar da cikin suratul najiat sai ubangiji yake nuna da ya halicci kasa sai ya halicci sama sannan kuma ya zo shimfida kasa kare kenan kamar a zahiri kamar sun saba Ibn Abbas yake a ba haka abin yake ba ubangiji madaukakin sarki ya halicci kasa da farko amma ba tare da ya shimfida ta ba an halicci komai wato an halicci material naka gaba daya abubuwan da za a yi amfani da su akan kasa din amma ba a yi mata irin shimfida da muke gani yanzu kana muna wato gudu akan ta bisa ga wannan tsari ba sai bayan da aka halicci sama da aka gama halicci sama sai kuma aka shimfida kasa din wato ta zama ta dace da yayyuwar dan adam ya rayu akan ta an samar da dukkan wani sinadari da dukkan abin da dan adam zai bukata na ya rayu a doren kasa zafinta da sanyinta sun daidaita ba tare da zafi yayi yawa ba sai dan adam zai narke ba tare da sanyi yayi yawa ba sai dan adam zai daskare to ya zama an daidaita komai da komai nata sai da jahawu to wannan an yi shi bayan halittar sama to ne shine abinda Abdullahi dan Abbas ya fassara ya hada ayoyin duka to kuma wancan aya ta cikin suratul baqara wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an kaga kenan kamar komai an gama halittar sa nan kuma gashi yana nuna cewa daga baya ne aka halitta sauran to wasu malamai suna cewa al khalqu yutlaqu ala at-taqdir wato a ka'idar larabci akan yi amfani da halitta ana nufin qaddara abu wato ayi budget din ayi planning din sa da zama an gama tsara shi daga baya kawai aiwatar da shi za a yi abin nan a larabci aka yi amfani da wannan shi yasa a cikin ayat suratul sajda Allah ce wa gaskin abin nan a cikin surat Fussilat ne ko a cikin surat Sajda surat Fussilat ne ubangiji madaukakin sarki a cikin wa qaddara fiha aqwata wa qaddara fiha aqwata kaga aka yi amfani da kalmar qaddarawa don haka ubangiji madaukakin sarki da yake wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an yana nufin ya kaddara abinda zai halitta a bisa doren kasa gaba daya ba ana nufin sun wakala a halitta din ba wato an samar da budget din su da plan din su da duk yadda za a yi shi shine ma'anar wa kaddara fiha aqwata ubangiji ya kaddara abincin da kasar za ta kunsa gaba daya da abinda za ta fito da shi na tsirrai na kwaya da za a ci na itatuwa na ruwa da za ta fitar duk ubangiji ya tsara wannan sai bayan kuma halitta sama sai yazo ya zuba su duk aka yi shi don haka al khalqu yakan zo da ma'anar at-takdir kamar yadda Zuhair ibn Abi Sulba yake cewa wala anta tafri ma khalaqta wa ba'd an-nas yafri wala yakhluq wala yafri wala anta tafri ma khalaqta kaya ta kai ka kan zantar da abinda ka kaddara wato abinda duk kai planning din ka to ka kan aiwata shi wa ba'd an-nas yakhluq wala yafri amma wani yakan kaddara yayi plan din amma ba zai iya zartarwa ba kaga ana khalqu yazo bi ma'na taqdir ashe harshen larabci yana daukar wannan dan haka huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ay qaddara lakum ma fil ardi jami'an da kaga ashe babu karo tsakanin ayoyin duka ko kuma ya zama na an halicci aslul ashiya'i din duka wato asalin abubuwan da zasu wakana a doren kasa ubangiji ya halicci asalin ya halicci tutar ita ce kasa khalaqa lakum ma fil ardi wato ta hanyar halittar kasa kamar ya halitta muku kuma duk abin da zai biyo bayan halittar kasa din ko kuma zai wakana daga halittar kasa din wannan kuma yana zo a cikin alqur'ani ubangiji yakan faɗi abu yayi shi domin yayi asalin sa yayi tushen sa wanda koda kuwa daga baya ne abin zai rika wakana daga wannan tushen daga wannan asalin da ubangiji yayi kamar da Allah ke cewa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati sujudu li adama kaga lokacin da ubangiji ya ce wa mala'iku su halittu wa adamu sujada ai ba halitte mu gode ka ba adamu aka halitta shi aka halitta shi aka suranta amma kuma ai dukkan mu daga adamu muke to tunda aka halitta asalin mu to kamar an halitte mu ne yasa sai ubangiji ce laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum tunda an halitta adamu to kamar an halitte mu ne an suranta mu daka ubangiji yana ita huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an shine ya halitta muku abin da ke cikin kasa duka domin ya halitta kasar daka duk abin da zai fito daga wannan kasar kamar ya halitta shi ne ya gama saboda haka babu sabani tsakanin wannan aya da wannan aya cikin suratul baqara wacce take nuna halittar kasa da abin da yake cikin ta duka. Allah ya ce wal arda ba'da zalika dahaha, ubangiji ya shimfida kasa bayan haka. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, ubangiji ya fitar da ruwanta da kuma makiyayarta da gareta, wato ubangiji ya halicce ta sannan kuma ya sanya dukkan abin da dan adam zai bukata a cikin ta na abinci, ya sanya dukkan abin da dan adam zai bukata a cikin ta na ruwan sha, ya sanya dukkan abin da dan adam zai bukata a cikin ta na kayan alfanu, na karafa da man fetur da duk wani abin da zaka fito da shi daga cikin kasa ubangiji ya riga ya kaddara shi. Don haka dan adam yake jawo rikici, yake hana a zauna lafiya, amma ba dan haka ba, abinda ubangiji ya halitta na arzikin kasa zai ishi dan adam gaba daya. Da ɗan adam za su yi wa kansu adalci, ubangiji ya kaddara komai yadda zai ishe su, to sai dai ba za a yi adalcin ba, wasu za su rika babakere, wasu za su rika danniya, wasu za su rika sama da fadi, wasu za su rika ha babba ha karami, to kaga dole ne a yi zalunci. Amma da za a yi rabo na adalci, to ubangiji bai halicci mutane da aljanu da duk abin da ya halitta ya bar su haka nan kasa kai ba, sai da ya ba ya tanadar musu abin da za su ci. To amma a tsakanin su ne suka kasa hada kai suke zaluntar junan su. Yasa ubangiji da yake wa min dabbatin bil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin, duk wani abu mai tafiya a doron kasa kin sa da kansa yana gurin ubangiji. Haka babu wani wanda ubangiji bai halicci abincinsa da abincinsa ba, to sai dai wani ya zalunce shi ya rike masa arzikin. Amma a duka cewa ko ɗan adam sun yi yawa, ba ka ana tsammanin nan da wasu shekaru abinci zai yi kaɗan, ba ka san yadda za a rage yawan mutane, ba ka ko dai a rika mutane allura su daina haihuwa, ko kuma a yi ta haddasa yaƙe-yaƙe a tsakanin al'umma don a rage yawan su. Wani yaƙe-yaƙen da ake haddasawa a wasu ƙasashe duk don a rage yawa ne, musamman Afirka, ana ga mu Afirka nan sai dai mutum ne, amma mu ba ma fitarwa, mu ba ma producing, sai dai kawai an kawo mutum ne. To saboda haka bari a san yadda za a rage yawan mu. To kaga wannan don rashin sanin aqida ce ta tauhidi, rashin sanin tabi'a ko sunna ta ubangiji wajen halittar da ya yi. Alƙur'ani ya nuna ubangiji da ya halitta ya komai ya samar wa halittar nan, bai yi mana tabi'a, bai yi aiki irin na azzalumai ba, da za a aje mutane a hana su ci da sha. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ainihin matar da ta shiga wuta saboda mage, ta rufe mage a cikin keji, ta hana ta ci, ta hana ta sha, ta ki kuma sakinta ta je ta nemi abincinta. Da haka har ta mutu ubangiji ya kona ta da to, ubangiji shi a karan kansa bai mana mu'amala irin wannan ba ta mage. Bai sa mu a kejin duniya kuma ya hana mu abinci ba, ko ya sa wasu a kejin duniya kuma ya hana su abinci, duk ya saki abincin gashi nan. To amma a junanmu ne ko mun kasa yi wa junanmu adalci. Yanzu a kwanan nan a London an fitar da wani report a kan Najeriya, wanda ana ganin cewa nan da shekara talatin abincin da ake samu a Najeriya zai yi kaɗan, saboda yawan popularity na population na 'yan Najeriya zai karu, za a kai wajen miliyan 100, yanzu ana kaddara 130 zuwa da 50. To ana jin nan da shekara 30 gaba za mu kai wajen miliyan 200. To in mun kai miliyan 200, to abincin da muke da shi ba zai ishe mu ba. Don haka akwai wani wata gagarumar musiba tana nan tana jiran ɗan Najeriya, yadda rahoton yake cewa dole ne shuwa gabani su tashi su san ya za su durfafi wannan bala'i. To bala'in ya ƙare a kan su can ba a kan ba, mu mun san ƙarya suke yi. Ubangiji kowa ya sa masa wa min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha, sai dai kawai da ma cewa suka yi a zalimai za su ƙaru su ƙara kwakwace arzikin ƙasar su kai musu can su kuma su aje musu, to watakila sai mu yarda. Wanda kullum ga su nan ƙara bayyana suke yi, abin nan tsohon azalimi na tafiya, sabo kuma na tasowa. In dai ba ubangiji maɗaukakin sarki ba ne ya kawo mana agajinsa da falalarsa, to wannan shi ne wannan shi take musibar da take fuskanta ba wai abin da zai mana kadan ko za mu yawa ba wallahi in za a adalci to duk yawan da za mu kai China mun kai India mun kai ita kanta America abu mu kai su yawa ba dan magana ake cewa za mu zama mu ne na hudu a yawa a duniya to ko za mu zama hudu wanda ya bawa na daya da na biyu da na uku abinci zai bawa na hudun ma to dan da zai bawa na daya ya bawa da biyu ba sai na hudu ne zai zama musu bala'i sannan idan arzikin kasa ne da ma'adanan kasa da kasar noma da ruwan sama ai ba ana samu a Najeriya babu wani abin da Allah ya rage mu da shi matsalar mu kawai mummunan shugabanci da miyagun azzalumai wanda kowa kaga yana magana kawai matsala sai yake yi wallahi har ka kai ma ka kasa ma gane wai waye za ka yadda da shi kowa kaga yana magana sai ka rantsa da Allah kamar wani wato wani mutum ne sabo tun Allah ya saukar muku da shi dan ya cece ku amma in ya hau sai kaga a ce wannan turgumin azalumin nan ne dai da kasani ba kan zai ba ka ji ya tsaya yana magana cewa mun san da suna makaranta ai a kyauta ake ba su littattafai har ma a dan dinga ba su wani abu suna shan shayi yayi ta fadar irin abin da aka samu zamanin su Sardauna saboda haka shi yanzu in yaki duk waɗannan abubuwan sai ya damu ku da shi sai ya ci kat ku ne mai suraka sai an kwana biyu ya ce shi bai san haka abin yake ba ka ta haka sai sai a muku alkawura kaza 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 sai ya kun zaɓe shi ya ci ya hau ya shiga cikin abin da inda yake so ya shiga ya hau kudin da yake so ya hau sai kuma ku ji shiru kamar ɗauke wutar nan irin yadda ake ɗauke wutar nan sai ku ji suru ba da komai a kwana biyu ai kai surutu ka ce kaza sai ce wallahi shi bai san haka abin yake ba wato anan yanzu yana neman kuma sa uzuri a wani abu karfin sa bai san haka barnar take ba kuma wani bala'i na dan Najeriya wato na shugaban Najeriya kowa in kana tattauna da shi sai nuna maka shi ba cikin matsala ma'ana shi ba bangare ne na matsalar sa shi ba yana kuka da ita ko kuma wane ne daga saman shugaban kasa zuwa na kasa har zuwa karamin abin nan shugaba duk wanda za ka zauna kana tattauna da shi zai rika gaya maka matsalolin kamar shi ba bangare ne na matsala yanzu a ce kamar kasan nan ka duba kaza da kaza da kaza shi da kai da shi haka za ku take gida saboda haka shi ba shi ne matsalar ba sai ya haifar da ita ba kuma shi ma yana wato kokawa da ita to kaga za ka je ka ce wani abu shi ma ko ka yi to ubangiji madaukakin sarki ya sanya arzikin da za mu ci da abin da za mu sha a cikin ƙasa babu wani abin da ubangiji ya rage mana bai sanya ƙasa ta zama mana kurkuku ba ya hana mu ci da sha a cikin ta ya kaddara mana komai illa iyaka ne kawai mu a junan mu ne muke zaluntar kanmu babu kyakkyawan raba arzikin ƙasa da ƴan ƙasa babu kyakkyawan raba arziki da abin da za a samu na dukiya a tsakankanin al'umma wasu za su yi babace ne su wawure su handame su danne wasu kuma su zauna abinda za su kai ba loma da za su kai bakin su tana musu wuya ubangiji ya ce wal jibala arsaha sannan ya kakkafa duwar wasunta wato ubangiji ya kakkafa duwar wasu a doran ƙasa ta yadda ba za ta riƙa wato tangaɗi da mu ba tana warwatsar da mu ta zama zalulan sannan da ubangiji ya sifanta ta wato mulk والذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور شيني wanda ya sanya muku kasa zalulan wato ne wacce take horarriya an hore ta kamar yadda ake hore abin hawa kamar doki in aka yi masa training aka hora shi sai kaga yaro karami ma ya hau yayi tafiya da shi ko raƙumi yaro karami ya kama shi yana ja zalulan yana miƙa wuya ba tare da ya nuna ƙarfin sa ko ya yi tsu ya jefar da na kansa ba haka ubangiji ya hore mana kasa wannan wasu malamai sun yi hujja da wannan akan cewa ita kasar ya zo kenan tana munki illa iyaka ubangiji ya sanya ta yadda ba za ta rika tabbal da na kanta ba to wannan aiki ne na ubangiji to haka duk wanda yayi wannan aikin ba a zo ana halikan kanwa da yayi ko da kake magana da irin waɗannan hujjoji sun yarda cewa shi halitta sama shi halitta kasa ba ka mutu akan wannan shi ya halice su, shi kuma yayi sama, shi kuma yayi kasa. To tunda harfin yadda yayi sama yayi kasa, ga kuma yadda halittar sama da kasa din take, ga yadda Ubangiji ya zuba tsarin halittar sama da kasa din. Dan menene za a zo yanzu ana kishinta da su suna tirjiya kan ba za su amince da cewa Ubangiji zai iya kare kasa daga bayan mutuwa ba. Me zai sa su kawo wannan su yaƙi wannan abin nan? Kuma sannan wannan shi ne a goren adalci. Ba zai yi wa Ubangiji ya yi wannan halitta bisa wannan tsari ya sanya waɗannan abubuwa don su zama hidima ga halittar da ya yi, sannan kuma duk gaba ɗaya a tashi a tutar babu kamar wata, a ce babu hisabi, babu sakamako. Wanda ya yi adalci, ya kyautata, ya yi biyayya, ya yi ɗa'a, zai tashi a babu. Wanda ya yi zalunci, ya yi munafici, ya yi cuta, shi ma zai tashi babu wani hisabi a kansa. Wannan ba ta saba ɗabi'a ta addini, ba zai yiwu ba. Dole duk wanda za ka samu ko a cikin halitta ya zo ya yi tsari, ya gina guri, ya kasa kuɗi a kansa, a ce kuma wannan kawai ya gina shi ne, kawai haka nan sai ya rika kallonsa, ba dan ya shiga ba, ba dan ya sa wasu ba, ba dan ya aje wasu, kawai shi ne, kawai haka yake so ya gina, kamar yadda yara suke wasan ƙasa a gina gida, bayan an gama gida sai kuma ya tashi tsaye, ya tattake, ya tattake rushi, sai kuma ya dawo kuma gina wani, kaga wannan wasa ne. Ubangiji baya wasa. Afahsibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un, amma nun ku kuma goma wasa ya sa muka halicce ku, irin wasan yara ba za a sake dawo da ku wajen mu ba. To in ku har za a dawo, to dole ne a sake halittar ku domin a yi muku hisabi. Ba zai yiwu ba a ce ku ne aka halitta, ku kuka yi aikin nan na ƙwarai, ko kuka yi aikin nan mara kyau, kuma in an tashi hisabi a yi ma wasu daban ba ku ba. Ya saba wa hankali, ya saba wa adalci, Ubangiji ba zai yi wannan ba. Ku din nan da kuka yi waɗannan ayyuka na ƙwarai, ku ne za ku ga sakamakon ayyukanku na ƙwarai. Ku din nan da kuka aka samu wasu sun yi ayyuka marasa kyau da bakinku, su ne din nan dai za a yi wa sakayya a kan abin da suka yi mara kyau. Wannan shi ne tamamul adli, wato cikar adalci. Idan ba a yi haka ba, to tun wani ne hankali da ke ba a yi adalci ba. To kuma Ubangiji munazzahun ne ala zulmi. To in har duk kwakwalenmu sun yarda da wannan, to dole mu yarda cewa za a yi alkiyama, dole mu yarda cewa za a tashi bayan mutuwa, dole mu yarda cewa wannan da ya mutu shi ne dai za a tashi shi, kuma shi ne za a ni'imta da sakamako mai kyau idan ya kyautata, shi ne dai kuma za a ni'imta da ainihin sakamakon mu azaba da uquba idan ya kauce hanya. Ubangiji ya ce mata'a lakum wa li'anamikum, Ubangiji ya yi wannan ne dan ya biyar da ku dadi, wa li'anamikum da kuma dabbobinku, wato dan ku amfana ku da dabbobinku. Ubangiji ya shimfida kasa, sannan ya fitar da marmaro na idan ruwa daga cikinta, sannan ya fito da arzikin da ta kunsa, sannan ya gudanar da koraminta, sannan ya fitar da tsirranta da bishiyoyinta da ‘ya’yan itatuwanta, sannan kuma ya kafa duwatsunta domin ta zama tanutsu ga masu tafiya a kanta. Duk Ubangiji ya yi wannan ne domin amfanin halittarsa da kuma amfanin abin da suke da bukata na dabbobi su ci, su hau gwargwadon bukatarsu a wannan duniya har zuwa lokacin da ajali zai zo, har lokacin da wannan duniya za ta zo ƙarshe, har lokacin da za ta ƙare. To kuma idan ta ƙare ne sai alkiyama ta tsaya, to kuma a nan ne Ubangiji zai raba ɗan adam, zai raba halittunsa, wasu ya kai su gidan ni'ima ta dindindin, wasu kuma ya kai su gidan azaba ta dindindin, wanda shi ne abin da Ubangiji ya ƙara bayani a cikin ayoyi masu zuwa. Yace fa idza ja'at tsammatul
kubra, يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
Ubangiji yake fa'iza ja'at tsammatu al-kubra, to idan babbar musiba mai ganewa mafi girma ta zo, yauma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a, ranar da mutum zai fitina abin da ya aiwatar wa burrizatil jahim kuma aka fito da wutar jahannama sarari liman yara ga duk wani ne gani fa amma man tsaga to amma wanda yayi shishigi wa atharal hayatad dunya ya fifi ta rayuwar duniya fa innal jahima hiya al ma'wa to lalle wutar jahannama ita ce mata karata wa amma man khafa maqama rabbih amma kuma wanda yaji tsoron tsayawa gaba ga ubangijinsa wana hannafta anil hawa ya hana zuciyarsa bin san ranta fa innal jannata hiya al ma'wa to lalle al janna ita ce mata karata to bayan ubangiji ya kafa hujjar yiwuwar tashin al kiyama ya kafa hujjar yiwuwar sake halittar mutum bayan ya rididdige ya rakattake ya zama turbaya domin a yi masa hisabi sai ubangiji madaukakin sarki ya yi ya faɗa abin da zai biyo baya wanda shine tashin al kiyama wannan tashin al kiyama abu ne babu makawa kamar yadda muka ce kuma wannan shine muqtadal adl adl idan ba a samu tashin al kiyama ba to halittar mu ya zama shirgi ya zama wata wanda kuma ubangiji munazzahu ne anil abas ubangiji ba zai yi wannan halittar gaba ɗaya dan wasa ba dole ne wannan duniya da abin da ta kunsa akwai inda ta sa gaba ba zai yi gudana take ba amma ba a san ina za ta ba dole ne tana da matuƙa matuƙan nan shine a tike ga ubangiji yayi hisabi kowa ya san madafarta shine illa ila rabbika ruj'a zuwa ga koma koma gaba ɗaya zuwa ga ubangijinka take ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqihi duk wannan fafutukar da wannan faɗuka shin to ana yi ne dan ubangiji kuma za a je a samu ubangijin ubangiji ke fa idza ja'at tammatul kubra atamma ita ce al musiba wato musiba allati taqumu wa ta'ummu wa taghlibu jami' anwa' al mihan jami' anwa' al masa'ib musiba da za ta zo ta gani ta rufe ta rinjaye dukkan wata musiba duk wani abin da dan adam yake ji musiba ce to idan alkiyama ta zo duk zai manta wannan ko ma menene zuwan alkiyama busa da za a yi kowa ya tashi bayan mutuwa wannan ita ce babbar musiba domin nan ne babbar jarabawa take ubangiji ya kira wata asama li'annaha tatimmu ala kulli amrin ha'id mufdi an kira wata asama wato mai dindidewa mai ganewa domin tana linnife dukkan wani babban abu mai ban tsoro duk wani abu mai ban tsoro idan kiyama ta ce gaba ban tsoro gani saboda ita ababan tsoron da suke cikin ta sun wuce dukkan wani abun ban tsoro da dan adam ya taba gani za ka ubangiji ya kira ta asama ya kira ta al-kubra shine ma'anar wasa'atu adha wa amar sa'atu al-kiyama adha ita ce musibar da tafi zama musiba ita ce mafi girman musiba wa amaru ita ce mafi shakin musiba bai ce fa idza ja'at tammatul kubra yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a ranan da dan adam zai tuna kujuba kujubarsa duk wani abin da dan adam yayi a nan ya manta to a ranar da sai ya tuna shi kansa wannan zai baka hoton irin girman musibar ranar duk wani abin da da kake tsammanin ka manta shi a ranar zaka tuna shi amma tana wanda ba za ta yi maka amfani ba yau ba idan ya tazakkaru al-insan wa anna lahu dhikra dan adam zai tuna a ranar nan amma ina tunanin nan zai masa amfani lokacin ya yi tunani ya wuce a nan ne yanzu ake ta tunani ka san ina kake dora kafarka in ka daga ka san ka tashi ina kake nufa me kake aikatawa me kake yi a nan ne tunanin ka zai amfani amma bayan wannan atsamatul kubra ta zo duk abin da zaka tuna da zai amfani ka ba ka baro gidan tunani baya a nan ne ubangiji yake ta kiran ka cewa kai tunani kai tunani amma wasu suka ji wasu kuma suka ki ji Allah ce yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a ranar dan adam zai tuna abinda ya aikata ubangiji madaukakin sarki dan ya tabbatar da adalcinsa duk wani abin da dan adam yayi zai tuna sannan ubangiji madaukakin sarki ya bijiro masa da littafin sa, kuma bayan ya tuna ba za a aiki da tunaninsa kawai ba, dan ya iya runtu gashi ya tuna, amma ya ce shi bai yi ba, ba wai dan bai san yayi, ya san yayi. To sai Ubangiji ya bijiro masa da littafin sa, وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هو لا سامسا أينهم لتافنسا نأيك أو ينسا وبنجي جي مرأة تنسلسية تيجا لتافنك اقرأ كتابك كرانتا أبند لتافنك يقنسا karanta da kanka, wato za ka yi mamakin abinda ɗan adam ya yi a tsawon rayuwarsa. Kaddara ya shekara 100 a duniya, an fara rubuta masa alhaki da lada yana shekara 15 ko 16 sun ya balaga, lokacin aka fara rubuta masa sauran shekarun a shekara 85 ko 84 duk ayyukansa ne. Kuma babu abinda za a bari ba a rubuta ba, ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. An rubuta babba da karami, an rubuta tun daga farkon lokacin da aka bude wannan littafi ake wannan rubutu. La yughadiru saghiratan wala kabira yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukum Allahu nafsahu wallahu ra'ufun bil ibad. To ka duba yadda al'amarin kiyama yake, ya ta bambam da al'amarin duniya. Wannan abin da aka rubuta karami da babba a cikin shekara 85 ga wanda ya shekara 100 ko kasa da haka ga wanda bai kai wannan shekaru ba, a lokacin za a ce gashi nan karanta rubutun da aka yi na shekara 80, a lokacin za a karanta shi. Mun kokolowar ba irin wannan kokolowar ba ce taka da kasani a nan, kokolowa ce ta musamman. Kuma abubuwan da littafin ya kunta, kowanne ne ka dora idanka a kai, kowanne ka dora idan ta kai za ka tsaye. Don haka cewa ka karanta dan a yanke maka hanzari ne, dan karka ce ya Ubangiji a bani mangani kayu ko sun zalunce ni, dan ba abinda dan adam ba zai iya. Wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala, ba wanda ya kai dan adam mutu, ba wanda ya kai dan adam mutu, don haka zai iya mutuntawa. To sai ka ce gashi nan a hannunka, je ga kai bita ka duba ka ga akwai wani abu da aka zalunce ka, kuma akwai wani abu da aka zalunce ka, yi magana. A yau babu zalunci, amma kai ma ka san ba wani abu da aka zalunce ka, don haka a lokacin sai dai kuma kai ta neman abuwa. In kuma waɗanda za su rika cewa a mai domu ne a dawo da mu mu yi wani aikin da ba shi muka saba yi ba, wanda kuma wannan haihata abinda ba zai yiwu ba kenan. Saboda haka alkiyama cike take da adalci, kuma abubuwan da suke gudana a cikinta sun sha bamban da abinda dan adam ya saba zani a nan. A nan za ga 'yan shari'a da bata kai ta kawo ba sai a shekara 3-4 ana yin ta, da an zo an zauna sai a kare ta ya daga shari'a a dawo 7 ga watan 7. To aka dawo 7 ga watan 7 aka zauna sai kuma yake a dashi a biyu wata sha biyu. Wani lokaci kawai bayanan shari'a kawai za a kuma kawai za a karanta shi kenan an tashi. Saboda haka shekara 3-4 wai shari'a ke,
yasa zaki ta kulle mutane a tsare su wani ma bai da laifi sai an gama duk wannan watan bakwai ga watan bakwai kuma a ce ba sanin shi da laifi ba to kulle shi da kuka yi fa to shari'ar ubangiji ba irin wannan bace anan ta kira ce ikra kitabaka ba bukatar cewa ka je kai nazari sai bakwai ga watan bakwai ka dawo ubangiji ce wa burrizatil jahim liman yara kuma aka fito da wuta rarata mala'iku za su 70 mala'iku za su sana ana janta da linzami 70 ko wanda linzami mala'ika 70 ke janta ga ta nan tsirara ta tana ci duk wanda zai ganta a rana zai ganta da wanda zai ke karyata ta annabi da wanda yake gaskatawa kowa zai ganta to shi ne anan ubangiji sai ya faɗi cewa to ga yadda ka san zai kasance a ranar kamar ita da zulma yau a yau babu wani zalunci فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وند يي دغاوا يي ششغي يوت إياكا يي زالنج وآثر الحياة الدنيا يفيفي تراي والدنيا تراي واللاهرة فإن الجحيم هي المأوى ثم تترتا مكوبرتا تتشي وتر جهنم إذا ذات تستريش إذا ذات باش بلد حاريوا ubangiji ya faɗi tagawa da isarul hayati ala dunya isarul hayati dunya domin wasu abubuwa ne da suke tafiya tare shishigi da girman kai da dabberanci da kuma zaɓar duniya da fifita ta waɗannan abubuwa tare da ba ta rabuwa duk wanda za ka gan shi yana shishigi ma'ana yana wuce iyaka yana tsallake iyakokin ubangiji yana zalintar bayin Allah to zaka same shi ya fifita rayuwar ta duniya duk wanda zaka samu ya fifita rayuwar duniya akan lahira to kuma zaka same shi yana da dagawa ba za su taba rabuwa ba innal insana la yatgha an ra'ahu sagana duk sanda ya ga duniya to kuma za su same shi dagawa shi yasa dan adam ba zai zauna lafiya ba sai ya cire san duniya daga zuciyarsa ya mai da duniya din nan kamar toilet kamar banɗaki akwai da yake shiga banɗaki dan kawai yana sha'awar kwana ya yi da banɗaki ai sai larura to sai ka mai da duniya kamar banɗaki haka na jin a banɗaki kike wasu ɗan buƙatun ka ne suka kawo ka da ka gama fita za ka yi kuma za ka dukkan banɗaki shi yadda aka kawo ta shi ba wanda za ka ya mai da shi gurin zaman sa ko hirarsa ko karatunsa dukkansa ko me zai sa shi ko miliyan nawa zai kashe daga banɗaki an kashe miliyan 13 a banɗaki kawai tsakanin hita da abin wankan da wani talabijin a jiki wanda za ka yi kalle-kalle za ka ga wani shigowa da mai fita da wani abin da zai goge maka fato don an liƙa an karbe kuɗinka to duk wannan kayan alatun da aka sa a banɗakin za ka ji cewa ba ka da tashi da ƙoƙari kake kai abin da za ka fito to ka ɗau duniya da ƙyale-ƙyalenta da zinata ka ɗauka wani guri ne kawai da jarraba ce ta shigo da kai gurin haka kana dai tattara ko matsanka ne da zaka fita to in kai haka sai ka zauna da duniya lafiya amma matukar ka sanya san duniya a zuciyarka to dole ne a samu dagawa tare da mu dole ne ketare iyakokin ubangiji domin duk abin da zai zama masa matsala a wajen ya samu duniyar nan to zai sa kafa a kiri shi da haka dan ka ja masa aya ka ja masa hadisi wanda duk ba zai sa ya suna ba ko ya sadu da ko ya laushi zai ga maka nan ba gurin sa bane ka je masallaci amma nan ba gurin sa bane mu nan harkan mu daban da haka dole ne ya zama mai dagawa kuma da zarar duniyar ta samu zai shiga wulakanta mutane da raina wanda duniya ba ta shiga zuciyarsa ba wanda ba ta wuce tafin hannunsa ba shi ne za ka ko da ubangiji ya ba shi dukiya ta ɗan irin wanda ya ba wa ƙaruna ba za ka same shi yana wulakanta mutane ba za ka same shi yana taka su ba za ka same shi yana cin mutunci ba saboda shi duniyar abin sa bai ɗauke ta koman komai ba tunda abu ne da kai da kai imani da Allah da wanda bai imani da Allah ba kowa yana ba shi sai ma a ba shi fiye da kai ashe kaga a gurin Allah ba wani abu ne mai daraja law kana tukum ya ta'dilu inda Allah janaha ba'udha ma saqal kafira min ashrabatama da duniya tana da matsayin fitikan tsauro a gurin Allah to da bai shayar da kafiri makwarwa ɗaya ta ruwa ba sai ana shi saboda abi ne mai tsada a gurin sa bane yake a gurin duniya ba komai bane gurin Allah jifa shi kamar mushi a gurin sa idan ka san kai larura aka halata maka kamar istirra ghaira ba'd wala aad fala isma alai to haka kake ta'amuli da duniya shi yasa ubangiji sai ya faɗi waɗannan abubuwa guda biyu yace amma man taga wa athara alhayat ad-dunya yace fa inna al-jahima hiya al-ma'wa domin duk wani abin da zaka samu nan na karban Allah babba ko karami yana karkashin waɗannan abubuwa guda biyu shi yasa ubangiji sai ya takaita akan su sai ya faɗi sakamakon yace fa inna al-jahima hiya al-ma'wa illa iyaka kawai mutane kowa gurgurdan irin yadda ya kwaso abu wani ya kwaso shi da girma sosai kamar fir'auna ana rabbukum al-a'la shi kaga ya kwaso abin da yawa wani kuma ya kwaso shi kadan zai dan zalunci matarsa ne zalunci makotansa ko yan laborin gidansa ya zama mai dan yana yan ƙarya haka dan ya samu to kaga shi ma wannan gurgurdan abin da yayi gida gurgurdan irin sakamakon da zai amma dai dukkan su abinda suka cancanta a ranar gobe kiyama ita ce da wutar da hin wannan kowannen su ya cancanta wannan ta yi wani abin yi da ya dubi wani bangarori kuma na rayuwarsa ya yi masa falala ya samu shafa'a ya samu ceto ubangiji ya ce a tsallake da shi ba dan bai cancanci shiga din ba dan wata falala kuma da ta zo masa ta inda baya ba amma da ya cancanci wuta ta baki gidan tarewa sai ubangiji kuma ya faɗi abinda mutum shi kuma idan yayi dibubin da in sun samu tare da mutum shi kuma zai shiga a zai shiga aljanna sai yace wa amma man khafa maqama rabbih wa na hannasa an alhawa fa inna aljannata hiya almawa kaga nan ba sai aka faɗi sifofi guda biyu wanda lokaci yayi ba za mu ci gaba ba sai sati mai zuwa insha Allah za mu tsora akan waɗannan ayoyi hada abin da muka kuskure Allah ya bi mana sallallahu sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وأن يتي ما لم فتر الله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية لكم فترت إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وأن ننسنا ننجوى فرعون هريا زقاور سنانك akwai wata jamusasshiyar gawa a Masar da aka ce Ramsis Sultani kuma shi ne fir'aunan da ya zamani da annabi Musa ana ɗaukar hotonta ana yawo da ita cewa shi ne kuma ana hujja da wannan cewa Allah ce falyawm nazika bi badani ka likuna liman khalfaka aya a yau za mu tserar da kai da jikinka dan ka zama aya ga waɗanda suke bayanka babu shakka ayar ta nuna cewa Allah madaukakin sarki zai tserar da jikin fir'auna gangar jikin fir'auna dan ya zama aya ga waɗanda suke bayansa to sai ne ake nufi da waɗanda suke bayansa ana nufin waɗanda za su zo daga lokacin wannan har tashin alkiyama ko kuma ana nufin mutanansa da ya baro a baya waɗanda ya bar su a Masar akan cewa ya bi Musa alaihi salam da shi da mutanen zai je halaka su daka suna jiran dawowarsa shin fito da gawar fir'auna daga cikin teku ya turo shi waje shin ya an yi haka dan zama aya ga su waɗannan mutane su fahimci cewa fir'auna ne ya mutu tunda shi ya rufe su kamar yadda Allah ya ce fastakhaffa qaumu fa ba'u ya yi wasa da hankalin su har sun yarda to ubangiji ya fito da gawarsa dan su zo su ga cewa gashi nan ya mutu kar a dauka cewa a'a ya dai boye akwai ranar da zai bayyana tunda akwai masu ganin cewa wani mutum na iya shiga rami ya yi shekara da shekaru a boye ko mu a cikinmu yanzu ba akwai masu akidar wannan ba cewa mahajinsu yana nan sama da shekara 1000 yana cikin wani rami a samun ra a cikin iraki a wannan ramin yana nan kullum za su je da safe su yi ta ihu don Allah ya fito ya su fitowa to kada wasu daga cikin mutanen fir'auna su zaci cewa fir'auna ba mutuwa yayi ba ko ba dade ya tafi ya dafka kune amma zai dawo sai ubangiji ya nuna musu zawo gashi nan ubangiji ya halaka shi ga gawar nan babu wata aya da take nuna cewa gawar jikin gangar fir'auna ya ci gaba da zama babu wani hadisin da ya nuna haka ba hadisin da ya nuna cewa gangan cikin Fir'auna ya cika da zama sabai sun fato Masar sun shiga Masar sun abin nan kullu lokacin Amr ibn al-As amma ba mu ji labarin wanda daga cikin sahabbai ko tabi'ai ya ce ni ma na ga gawo Fir'auna ba sai daga baya ne aka ga wato tono wani kashi wani kwarangwal a cikin ƙasa aka yi wato gwaje-gwajen da za a yi sai aka ce gawar ramsi sustaniki ramsi sustaniki da sunan shiwanar Fir'auna shi ne kuma wanda ya yi zamani da annabi Musa don haka shi ne wannan ba tabbas saboda aka shafi fata ne ka duba cikin tafsiri za ka ga malamai sun yi magana akan litakuna liman khalfaka mun yi dogon magana akan wannan a cikin tafsirin surat Yunus tafsirin Maiduguri wanda zai koma wakila zai ga abinda muka ce ina jin ko ba rama na yi magana akan wannan ayar za ka ga a can na ba da magana sama da yadda na yi yanzu sai wannan da yake cewa mala a cikin kissar annabi Sulaiman ta suratu saba an ambaci cewa aljanuna yi masa hidima a ciki har da tattakar mutum-mutumi ga shi kuma yin gunki ko amfani da shi na daga shirka ga mahalicci mala ina son karin bayani akan irin akan wannan matsala na'am ubangiji ya faɗa ya amaruna lahum la yasha'u min tamathila wa jifan min mahariba wa tamathila wa jifan wa qudurir rasiya i'malu ala daud shukra wa qalilan min ibadiy shukur wa qalilan min ibadiy shukur ubangiji yace suna sassaka mata suna gina mata mihrab wa guraren ibada kamar masallatai kana suna sassaka mata tamathil butum-butumi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana a riki butum-butumi wannan shari'ar mu ce kuma ba wai sassaka butum-butumin ba shine shirkan ba musulunci ya hana sassaka shi domin zai iya bayuwa zuwa ga shirka an gane ba kawai wanda ya sassaka butum-butumi ya zama shirki kakka je kurmi ka ce duk mushrikai ne kaga duk masu sassake a'a haramun suke ba mu shirka ba an gane ko sassakawar daban sannan bauta musu daban in ka sassaka wani mai bautar zai iya zuwa tsaya ka taimaka masa akan shirka Allah ya ce wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan sannan kuma in kana sassaka wata rana in ba a bautar ba wani sai ya rika bauta musu din in tafiya sai tafiya kamar yadda ya faru a cikin mutanen annabi Nuhu alaihi salam to da ka musulunci kuma da yazo ya toshe dukkan wasu kofofin da shirka za ta yi kulluwa ta nan duk wata kofa ko mun kankanta ta inda har zai yi shirka ta samu ta nan sai aka toshe ta za ka wani yana daga cikin sadda zara'i shirki ba wai shine shirka ba don kake shine shirka kamar ka ce annabi Sulaiman ya yarda da shirka za ka wannan wani abu ne a cikin shari'ar ko da yazo da ya sha babban da abin da yake shari'ar ta amma abin da ka faɗa na cewa yana daga shirka wannan ba haka bane ba wai yana daga shirka ba abu ne wanda zai iya taimakawa shirkar ta samu musulunci kuma ya kowane addini da ya gabata toshe kafofin shirka duk don shi ne addinin karshe babu wani annabi da za a sake aikuwa sauran annabawa da suka wuce kowane annabi in ya zo in ya tafi bayan abubuwa sun tafarkwace sun lalace sai wani annabi ya zo to amma mu wani annabin da ya zo mana shi ne na karshe babu wanda aka ce an yi cikakken wato shiri na yakar shirka duk wata kofar da za a shirka za ta kullu a toshe ta saboda har a tashi kiyama ko ba wani annabi da zai zo wannan koyarwa ita ce za ta yi ta aiki shi yasa ta zo da wannan karfi a babin shirka da abin da zai bayu zuwa ga shirka ba a samu wannan ba a sauran a shari'o'in da suka gabata yana daga cikin sunna ko kuma yana daga cikin abin da ya fi lada ka samu al'adar mu an ɗauka shi tallayar ya fi zama tsoron Allah sama da ka rage sama shi yasa tun muna yara iyayenmu sai su matsa mana ba masu saurayi yana so ya ga ɗan tsumarsa yana shanawa amma sai ga wanda zabi ya zo ya faɗi a yi tabin shi ana dukan kanka abokanka to saboda itikadin cewa shi wannan ya fi zama kirki ka fi zama ɗan kirki in ka share kanka tantan wanda ko ba wani nasi da ya nuna haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai falkwabo ba sai a wurin aikin umara ko hajji a nan ne ba aka fifita masu yin talliya amma in ba a nan ba babu inda aka ce annabi ya falkware kansa falfal ba laifi wanda yake da wata za a kan bai iya zama da gashi. To wani ya ce a motsali ban sani ba, a motsali sai kai kwalfa mu. To in ya tsananta zai sa haka. To wanda zai yi shiga wala ta halifu ru'usakum hatta yabluga al-hadyu mahilla, to man kana minkum maridan aw bi adan min ra'si fa fidyatun min siyam. Ba za a ce kai fidya ba, amma kaga dai an yarda ka aiki. Saboda haka abin da ya gaya maka din haka ne, akwai wannan hadisi Imam Mustahdim wanda yake ina son a yi min bayani bakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi tabbai suna rububi suna shafawa a jiki, shin ko da yaushe yake yin haka, wato ko da yaushe haka yake faruwa? Dan na ji wani malamin sunna yana magana akan kaki da kuma fitsari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tabbai suna shan fitsarinsa da kakinsa. Ina son a yi min bayani in fita daga duhu. Wannan mun sha bayani akan wannan karatu cikin mu na baya, sama a karatun al-qa'idatul jalila fi tawassul wal wasila mun yi magana akan wannan. Ina jin kuma a cikin tajridus sarih ma mun yi magana akan wannan. Dukkan wasu fadalatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zahira inda ba da shi ba, duk wani abin da ya fito daga cikin annabi zahiri ne, annabi sallallahu alaihi wasallam, duk wani abu da ya fito daga cikin sa kamar yawunsa, kakinsa, gumunsa, bawalinsa, sai zahiri ne. Waninsa za a yi kiyasinsa a kansa? Za ka zauna kawai haka nan wani saboda yana jin ya isa ya rufe kake na tsoha ba, kana tafewa kana tafewa a jikinka? Ba wanda ya isa ya kiyasta kanshi da manzon Allah, babu shi. In kuma ya akwai shi ya faɗa ya ce shi ya isa, kowane ne ya kiyasta kansa da manzon Allah irin wannan ƙarya yake yi, ya ce shi ma zai yi kaki a tafi ko zai yi kaki a shafi a jiki. Duk wanda ya aka yi kaki ya tafi ya shafi a jiki ya shafi da cikin kazanta, ba wani albarka a cikin wannan. Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi karan kansa ba ta zama ɗabi'arsa ba, a cikin sahabbansa ya yi ta kaki yana tsufa ba. Wannan ya faru ne sau ɗaya a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya je fatu Makka, a lokacin da ya sansani a bayan garin Makka, lokacin Quraishawa wasu da shawar cikin suka ba su shawara cewa ba fa za ku iya ja da manzon Allah ba, yanzu rundunar da ya zo da ita ba za ku iya karya ta ba, dole ku nemi sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Quraishawa suka aiko Urwatu ibn Mas'ud as-Saqafi cewa ya je ya tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abinda za a yi yarjejeniya na sulhu da shi. Haka Urwa ibn Mas'ud as-Saqafi lokacin bai musulunta ba, dan daga baya musulunta shi yake labarta abin da ya gani. Lokacin da ya zo ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam zaune cikin sahabbansa, ya ga alama fakaru da talauci tare da sahabban. Yau shi duk fakirai ne talakawa a kewaye da shi, sai ya kalle shi ya ce kai waɗannan ai in wani abu ya taso duba ta su bashi ya ulai al-awbat, waɗannan kauyawan la khaliqun an yafirru wa yad'u, waɗannan kusan ya dace idan wani abu ya faru su wani wato sai ya rena bai san imanin da yake cikin zukatan waɗannan bakiran ba, yana ganin su kauyawa ne amma bai san imanin ya cika zuciyarsu fal ba, babu abin da zai girgiza su. Su yana ga kuma kamar ba wata cikakkiyar soyayya tsakanin su da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, kawai dai wani matsuwa ce ta sayo, wato ya takuru ya takuru ana cutarsa ko ubangidansa yana zalunta sa bara ya buru gogo maza Allah ta mafaka, amma ba wajen ya wato maza Allah yana da yana abin da sa ba. To don haka ya zata, don haka yana ganin su sai ya faɗi wannan magana. To sai da Abubakar ya ji magana sai tura matakan ya ce umsus bizran lak, wanda a ba zai fasaru ba, shi da ya ji ya san babban babba a shari'a ce mata. Sai da Abubakar ya fita ta ka dube su ka ce wai kauya za su gudu zuwa manzo Allah. To yana masa wannan sai ya dube shi ce kai in banda a rayuwarka lokacin muna jahiliya ka taɓa mun wani ihsani da ba zan manta ba da na rama wanda zai zama ka daraba a jahiliya sun fi da dama daga cikin masu za'awar musulunci a yau wanda zaka shekara yi masa ihsani amma in ya tashi cikin mutunci ma da ya rufe idonsa kamar bai san ka ba wallahi amma kaga abu ɗaya ne sai da Abubakar ya mata yace ba zan manta da shi ba wannan zai hana ni in rama wannan zagin da kama amma na biya ka yanzu wato yanzu abin da dai kai mun shikenan mun yi kankan da kai shi ne lokacin yaje ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabansa na zagaye da shi akwai al'ada ta Larabawa in kana magana da mutum kana jin kai sa'an sani kai kinin sani to sai kana magana da shi kana taba gemunsa wannan yana nuna cewa kai da shi kankan to sai yake so yana magana da manzo Allah yana taba gemun manzo Allah wai ya nuna shi ma yanzu tsara ne na manzo Allah sa'an sani yana kawo hannu sai wani a bayansa ya rufe fuskarsa sai ya sa bakin abin nan kan abin nan hannun takobinsa sai ya baki hannun nasa ya ana ce ta nuna masa manzo Allah ya fi karfinka kai awa zaka ce kai kini ne sa'a ne na manzo Allah sai ya daga kai ya ce waye wannan sai aka ce masa Mughiratu bin Shu'bah ya ce kai ne dan bayan fashin da kai ana neman ka kun yi fashi ana neman ku shine yanzu kan gudun kara kuɗi to a wannan lokaci ne sai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi kaki sai ta bai kaki ba zai faɗi ƙasa ba in yayi alwala sai su ta rubuci akan ruwan alwalarta idan yayi umarni kowa so yake ga shi ya cika wannan umarnin kaga akwai wata babbar hikima anan dan abin da yazo da shi a kwakwalwa gaba ɗaya a wanke masa shi ko in banda a wannan gurin annabi bai zama mu'amalar ta da sabon sai ta tofa miki yawo ba ko ita kake yana tofa miki ba mu'amalar ta ba haka take ba mu'amala ce ta girmamawa amma ana akwai wata babbar hikima da siyasa tunda wannan mutum ya zo yana jin cewa waɗannan banzaye ne ba ma san manzo Allah suke ba to bara ya ga hakikanin san da bai taba gani shi a rayuwarsa ba an gane ko ba ma kawai mutum ya sa wani kirimin rauni ya zauna tsakankar albajan sai na kaki yana tofa musuna wannan baya daga cikin wannan cin mutunci ne ka wanda ya ga ai masa haka wannan kuma cewa yake dan Allah a fara yace wata shubha ce wai tambayi bakwai su ne solar system shikon biyun aljanna da wuta dan Allah to wanda ai shirme ne ina shubha abinda aka kawo maka wasu hujjoji da dalilai suka ruda ka amma kawai daga wani ya shaci faɗi ya ce maka solar system sai ba sai ka shaƙi iska ka faɗa wani abu daban wani abu ne amma ka ce shubha dai shubha ana to ne shubha a ciki kawai ya ce solar system shikenan kawai ka ce ƙarya kake tunda ba aya ya jawo ba aya ya jawo ba hadisi ya jawo ne na cewa ya baka shubha ni na rasa ba ga na rasa ina ta ina zama shubha ko wani ya gane ta yadda ya zama shubha shikenan solar system sai zama sama a samawa ce sama a solar system ko me ko kuma shine bai bayanin shubhar ba dan ji ban gane ta ba ina neman karin bayani game da kai yara rigakafi a musulunci ya halatta ko kun yi hukuncin sa menene shubha a cikin rigakafi wasu na kamar rigakafi kamar kana so ka yi wa kudarar ubangiji gaci ko kai mata iyaka abinda ubangiji ya kaddara kai ya faru ba haka bane rigakafi ba wai ana nufin wani ittikhazu sabab ne kada ka san sauran ittikhazu asbab wannan baya hana abin da ubangiji ya kaddara ya faru gaba ɗaya addu'o'i da kake Allah kaskan zaman mun kaskan har sai da daga kabiri in ubangiji ya ma kaddara wannan addu'a din ubangiji ya sa ya kawar maka da wannan abin a dalilin wannan addu'a din saboda kamar yadda aka ce idan ka zo gari ana annoba ka ta kira kaga wannan ai rigakafi ne Allah ya in ya kaddara wannan cutar ce zaka kashe kare shi cutar ka ba zai hana ta amma dai kai ka riko wani sabab wanda wani bangare ne na tawakkali saboda ka babu wani abu a cikin rigakafi wannan kuma yace menene matsayin mutumin da ya mutu kuma gashi a gari kafirai ne kuma gashi ya bar dukiya mai yawa mai yawa mala abokin sa musulmi zai gaje shi ko ya abin yake to ban gane ba yana nufin a garin kafirai ne duka shi kuma musulmi abokin sa ban gane dai me yake nufi a cikin sa yana nufin shi mutumin kafiri ne kai kuma musulmi ne amma abokin ka ne ba yadda ma za a yi uwanka ta bar su ci dukiyar sa kaza ka alika idan kuma kana nufin shi musulmi ne amma duk dan uwansa kafire ne kai abokin sa ne musulmi sai ya mutu babu shakka dukiyar sa ba ta su bace bai kuma halatta su ci ba sai dai shin za su bar maka kai ka cinye dan kana musulmi kawai wannan ba zai sa ce musakan maka ba za su cinye kayan dukiyar sai dai kuma ba ta su bace inda a ce kamar daula ce ta musulunci to baitul mali ce za ta karbi dukiyar an gane ko baitul mali ce za ta karbi dukiyar sai ayi wa musulmi aiki da shi tunda dukiyar dan uwansu ce wancan alakar abin nan kafirci ya raba su da wadancan da suke yan uwansa da jini tunda shi ya musulunta to musulunci sai ya raba su da wadancan da jini da wadancan to haka yan uwantakar sa ta musulunci ta fi karfi saboda sauran musulmi za su mori wannan dukiyar sai baitul mali ya karba sai ayi aikin da kowanne musulmi zai more shi amma in garin su ne shi musulmi ne dan uwansa kafire ne kai da shi ku ne musulmi a garin to mun ba na ce maka yanzu ka gaje shi kai yanzu a za ka gaje shi shi ta dai dai saboda haka magana a ce da shi kaje shi ba ta fata baki ne haka sai ka bar musu in an je can lahira kuma ai lissafi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kure Allah ya fi mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala yau akwai karatu na ranar litinin na asabar ba mu dawo ba saboda akwai wasu ayyuka a gabana ba zan iya dawowa duka karatun ba kuma karatun asabar kamar yadda na sha faɗa ya fi wahala akan sauran karatukan don haka shi na asabar guda ba amma na litinin na alfurqan bayna awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan wannan zamu yi sannan kuma akwai na laraba na wasiyatul kubra a masallacin rijal zaki masallacin imam al-bukhari shi ma wannan laraba zamu yi insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in
rabbi shrah li sadri